Wasu 'yan Najeriya daga jihohin Katsina, Kaduna, Bauchi, Zamfara da dai sauransu da matsalolin rashin tsaro, tare da rufe makarantu ya shafa da suka halarci taron zauren murya Amurka, sun buƙaci gwamnati ta sake nazari akan matakan da take ɗauka a gani da yanayin da ake ciki musamman a yankin arewacin ƙasar don neman mafita mai ɗorewa. Malama Hassana Ayuba mai riga tula, lauya kuma uwa ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar Bethel Baptist da aka sace a jihar Kaduna.
Tana Bethel Baptist High School na Kaduna da aka sace su ran 5 ga watan 7 shekarar nan ta yi kwana 49 a hannun kidnappers. Kafin nan aka sako ta dai jiki babu jini, kafafu da yaku kumbura duka ciwo-ciwo don sun yi tafiya mai tsawo a cikin daji ba takalmi. To kuma babu isasshen abinci inda suka je, so sai ta samu lalurar rashin jini a jiki da aka sako ta aka kwantar da ita a asibiti. Gaskiya maganar tsaro a arewacin Najeriya dai ba zan iya ce za su samu cikakken tsaro ba. Domin gaskiya yanzu suna jin tsaron mu ya rage a nun Allah ne, ba gurin mutum kuma ba. Domin ina akwai tsoro bas babu yanda za a yi a shiga cikin makaranta a kwashi yaya 121 a ce mutanen da suke tsoro basu ji ba, basu sani ba har a kwashi yaran nan cikin daji a ce baku san inda dajin da suke ba. Sannan mu talakawa ma muna da namu. Domin a cikin talakawa ne ake samun informant. Don lokacin da aka ce mu ada kuɗi za a kawo yaran nan, washe gari ai sun kidnappa zan sun kira cewa ai ga abinda muka ji kun tare ya suka yi suka sani. Ai daga cikin mu talakawa ne, so mu ma talakawa muna da namu. Mun ma sai mun gyara halayen mu kafin komai ya yi daidai.
Kowane matakai ne gwamnati ke ci gaba da ɗauka akan matsalolin sace-sacen yara da rufe makarantu. Dr. Yusuf Sani, babban sakataren ma'aikatar ilimi a jihar Kaduna, na da bayani.
Alal hakika, ita kanta gwamnati hankalinta ya tashi akan wani bala'i da yake faruwa a cikin al'umma, kuma akwai da yaushe tana tunanin ya za a yi a maganta waɗannan al'amura. Mu kuma a nan ɓangare na ma'aikatan ilimi mun yi ƙoƙari mun fitar da abubuwan da muka ga ya dace. Na farko dai abubuwan da muke tunani shine a ƙara tsaro a waɗannan makarantu. Na biyu kuma shine su kansu mutanen gari su ma kansu su ma su ɗauki nasu su taimakawa gwamnati akan cewa duk bayanin da ya kamata su bayar a kasan bayar, kuma wasu ma daga cikinsu sai daga ma sun samu da hannu sun yarda su kansu su ma za su tallafa wa gwamnati. Sai abin da ake ce ma security, safety and violence free schools. Wannan abu tun daga sama ake so ta ɗauko har ƙasa.
Shi ma Abdulmanafi Usman daga jihar Zamfara ya tofa albarkacin bakinsa kan yanayin da ake ciki.
Matsaloli na kidnapping da yake faruwa ga ƴaƴanmu. Ni kira da nake son in yi ga ita gwamnatin tarayya domin ita ce uwa uba. Idan su gwamnatin jihohi dole ta tirsasa masu na babu yanda za su yi sai sun rufe makarantu ta sanadiyar wannan illa da take faruwa. Ita kuma gwamnatin tarayya da haƙƙin tsaron yara ta wayanta, ina so in yi mata tuni. Idan aka ce yara suna zaune gida, akwai gurɓata ta tarbiyya tun daga abin da ya kama ga wanda ya shafi ƴaƴa mata, ana samun yawaita fyaɗe, ana samun yawaita shaye-shaye, sannan kuma yara girma suke yi, shi rashin ilimin ƙara shiga su yake yi.
Kuma Saidu Sambukafta, shugaban gidauniyar tallafawa ilimin yara a arewacin Najeriya daga jihar Bauchi, na da nasa bayani.
Ba a taɓa samun wata duniya ko wata ƙasa da ake hana yara karatu ko ɗalibai karatu ba. Iyaye sun shiga firgici, yara sun shiga firgici. Tun ana ɗiban yara ana dawa da su da rai, yanzu an fara kai matakin ana kashewa. Mu a matsayinmu na wanda muke kula da sashen ilimi a arewacin Najeriya, babu wata mataki da muka ga ɓangaren ilimi na ƙasar nan suka ɗauka wanda zai kwantar wa al'umma arewacin Najeriya.
Dr. Yahuza Getso, masanin tsaro ne a Najeriya.
Karin haske anan shine yanzu inda a ce wani zai ɗauki aikata laifi, za a ɗauki jami'in ɗan sanda ya je ya ɗauko shi don a zo a zauna da su a yi hukunci. Kuma ina nan akan batuna kulle makarantu ba daidai ba ne, domin na farko yana ƙarfafa wa 'yan ta'adda nan cewar sun fi ƙarfin gwamnati. Na biyu yana sa yara su koyi waɗansu halaye wanda ba su dace da su ba. Na uku yana haifar da su kansu malaman su tafi aikata waɗansu abubuwa wanda suka saba wa doka da ƙa'ida ta ƙasa da kuma zamantakewa da mutum. Sannan abu na ƙarshe yana kawo dakushewa da koma baya harkar ilimi. Dama kuma harkar ilimin ba wani ingancin kirki yake da shi ba. Fiye yawancin jami'an gwamnati sama da kashi 90 cikin 100 ƴaƴansu ba su makarantun gwamnati.
Tun baya bane iyaye da masana a fannin ilimi a Najeriya ke yin kira akan gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen inganta tsarin ilimi a ƙasar, duba da giɓin da ake samu sakamakon ƙarancin kuɗaɗen da ake warewa fannin da kuma rashin tsaro da ake ciki, inda gwamnati ke cewa tana iya bakin ƙoƙarinta. Akai Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.